Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Yayin da zababukan gama gari a tarayyar Najeriya ke karatowa, wasu 'yan bindiga kuma na ci gaba da aika-aikarsu inda suka kashe mutane hudu a jimar da ke cikin jihar Sokoto akan iyaka da jamhuriyar Nijar. Sannan a jihar Jigawa, ofishin hukumar zaɓe ta Najeriya da ke dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tunkarar zaɓen ranar Asabar mai zuwa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Salamin Mini Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da ƙasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. Bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli, Ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai ƙarfi. Kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da a kawo mana ɗauki a haɗa kai a goya mana baya. Dmytro Kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar Rasha. Wannan ne lokacin da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban taron zai yi nazari a kan yiwuwar amincewa da daftarin da Ukraine ta gabatar na gaggawa domin duban hanyar da ta dace ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A hali da ake ciki kuma, a jiya Laraba, majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba Vladimir Putin na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin Rasha da Amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma, wanda Amurka ke jagoranta wurin baiwa Ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar Rasha tsawon shekara guda. Putin ya sanar da dakatar da janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar Talata. Yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta takaita wa ƙasashen biyu damar mallakar makaman nukuliya 1,550 da yake jawabi a Warsaw, babban birnin Poland, inda yake ganawa da shugabannin ƙasashen NATO a yammacin Turai da ke kusa da Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliyar da babban kuskure. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron Pakistan ya je ƙasar Afghanistan a jiya Laraba, inda ya gana da jami'an ƙasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin Taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu, a cewar jami'ai. Tafiyar ministan tsaron Kawaja Muhammad Asif zuwa Kabul da ganawansa da Mullah Abdul Ghani Baradar, ƙaramin firaminista da Taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki, na zuwa ne yayin da ake ƙara samun tankiya tsakanin Afghanistan da Pakistan a cikin 'yan watannin nan. A ranar Lahadi ne jami'an tsaron Taliban suka rufe kan iyakar Tokam tsakanin Pakistan da Afghanistan, kana a ranar Litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar Pakistan. Musayar wutar ta raunata wani sojan Pakistan, tun lokacin ne kuma iyakar ta kasance a rufe, lamarin da ya kawo cikas ga bangarorin biyu.
Yayin da zababukan gama gari a tarayyar Najeriya ke karatowa, 'yan bindiga na wasu wurare na ci gaba da aika-aika inda suka kashe mutane hudu a jimar da ke cikin jihar Sokoto akan iyaka da jamhuriyar Nijar. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar Najeriya, maganar tsaro na ci gaba ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar, musamman arewacin ƙasar. An tashi akan iyakar Nijar Najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin Jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto. Garin Jema ta Najeriya kuyyar noma ce ta raba shi da Jema ta Jamhuriyar jamhuriyar Niger. Shin me ya faru ita ce tambayar da na yi wa wani mutumin garin da muka boye sunansa saboda yanayin tsaro. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji ma waɗancan biyu. To watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugo ta kai musu hormaki a kamo su. Bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar Illela, kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai, sai mazamna garin na Jema suka kwarari 'yan bindigar, inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yadda wani mutumin Kalmalau ya bayyana bane.
Yau da Allah kadari mun ka tashi cikin wannan hali, mun ji ƙarar bindigogi ya magare mu. Halin da mun ka ji bindigogin nan fa, ana ta cewa cece ku ci ga abin da ka faruwa, na ana ɗauki ɗaiɗai rasa rayuwa ta kamar zuwa mutum hudu haka misali. Yanzu in ba ku manta ba ma kwanakin baya an kun ji ba ku gani, haka aka yi aika sa a garin Kalmal, guda tara aka rasa rayuwarsu, an ta yadda dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda ɗari ma misali, bancin ƙananan dabbobi. Sannan kuma abin da nake kira ga sauran jama'a daga samarin jama'a waɗanda suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan, tun kaga mai makami dai kai baka da makami na ɗai, to wanda bai da makami kana tunka da mai makami kaga ba shi.
A lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin, sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin, amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu, kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanya aikin. Shin a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan? Ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau.
Tun da an ce yanayin zaɓe lalle shi ba hana zaɓe, tun da zaɓe tun da ya tunkaro sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don mazaɓa za a yi zaɓe. Amma yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu, duk sun gudu sun bar garuruwansu.
A wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENEC da aka baiwa horo a wannan iyakar, sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro, to ba za su je ba. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, Jill Biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban Amurka ta taba kaiwa a kasar Namibia da ke kudu maso yammacin Afirka, wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda ƙwarin demokuraɗiyyarta. Shugaban Namibia da uwar gidansa Monica sun mata kyakkyawar tarba, inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa. Ko da aka tambaye ta dalilin da ya sa ta zaɓi Namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin Afirka a matsayin inda za ta fara yada zango, tambayar da fadar White House ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar Afirka, wanda Biden ba ta yi wata-wata a kai ba. Mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokuraɗiyya ce, mu kuma muna taimakawa ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya a faɗin duniya, in ji ta. Mun haɗu a cikin watan Disamba kuma muna ci gaba da ƙulla ƙawance. Zan iya cewa ni da Monica mun zama aminan juna kai tsaye. Jill Biden ita ce jami'ar fadar White House ta farko da ta kai ziyara a ƙasar, bayan da shugaba Joe Biden ya yi alƙawarin aika jami'an gwamnatinsa zuwa nahiyar. Sai dai ta bi sahun sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield da suka kai ziyara zuwa nahiyar Afirka a farkon wannan shekara. A ƙarshe, gwamnatin ƙasar Canada ta ƙara jaddada ƙudurinta na yin aiki kafaɗa da Najeriya don ƙara tunkarar matsalar safarar mutane da kuma yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba. Jakadan ƙasar Canada a Najeriya Mr. Jamie Christoph, wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Canada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarar kalubalen safarar mutane. yana jaddada cewa kasar sa za ta ci gaba da yin aiki kafada da gwamnatin Najeriya da sauran hukumomi da ke yaki da fataucin mutane da ma cibiyoyin kasa da kasa don kariya lagon kungiyoyi masu fataucin mutane a matakin kasa da kasa. Ire-iren mutane da ke safaran dan adam na amfani da raunin mutane ne, inji jakadan na Canada wanda ya kara da cewa wannan babbar matsala ce amma duniya baki daya, amma girmanta a Najeriya ya shafi mutane da dama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jigawa ofishin hukumar zabe ta Najeriya dake dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zabe zuwa kananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tunkarar zaben ranar Asabar mai zuwa. Ga Muhammad Kwari dauke da karin bayani.
Hukumar ta INEC a jihar Jigawa ta ce yanzu haka kusan dukkanin kayayyakin zabe sun kai gashar kwatocin kananan hukumomin jihar guda 27 in banda takardar rubuta sakamakon zabe da na'urar VBAS ta tantance masu kada ƙuri'a. Kakakin ofishin hukumar a Dutse Mr. John Kaiwa ya ce kwamishinan zabe tare da kusoshin hukumar na ci gaba da ganawa da kungiyoyin sanya ido na ciki da wajen Najeriya.
Shirye-shirye ya riga ya kai nisa sosai, duk kayayyakin da ake bukata mun riga mun kai su a kananan hukumomi. Duk abin da ake kokari shine sensi material tsakanin yau da gobe za a kai su kananan hukumomi. Kamar an ba da papers da kuma beavers, yanzu ana kan sorting material da particularly ballot paper da kan sorting nasu. A tabbatar ba samu wani matsala ba ko za a tura su.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke kalubalantar takuransa Rabi Musa Kwankwaso wanda ke takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NNPP.
Mu da muke Kano mun san cewa mutan Kano sun san me muka yi musu a baya a dukkanin fannoni. Shi ma dai ya gwamna kuma na yi gwamna. Kuma mu ne muka ɗauko wazirin nan muke tallansa. Mutanen Kano sun ga me muka yi musu. Kuma waɗanda muke tare da waziri mun san a Kano mu ne za mu yi jagorancin me za a zo a yi wa Kano. Kuma ya nuna mana misali yana sauraron mu zai taka rawar da shi Kwankwaso bai taka rawar da aka taka ba a Kano. Ai kowa ya sani saboda haka baya tsorata mu. Ya yi sanata shekara huɗu, na yi sanata shekara huɗu, mun kalubalance shi in dai Kano yake yi wa dare haye zancen ƙasa. Ya zo ya nuna mutanen Kano sanata da yi shekara huɗu ya nuna aji kwaya ɗaya tallin tal da ikawo wa Kano Central. Ya fito ya faɗa ai talla yake musamman ma yanzu da yake takara ya gaya mutanen Kano na yi muku kaza in kun ban dama na zama shugaban ƙasa zan ninka in yi irinsa a ko'ina.
A wani ɓangaren kuma gamayyar kungiyoyin malaman addinin musulunci a Kano sun gudanar da wani taro na musamman domin cimma matsaya dangane da zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa.
Mun cimma matsaya bayan dogon nazari da tunani da shawarwari da duba gaba da duba baya da abin da zai je izo, to wannan shine ya kai mu izuwa ga daukar matsaya. Matsayar ita ce muna ganin Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa shi ya fi cancantar a wannan lokacin ya zamanto shugaban kasar Nigeria. Mun san wasu halayensa na hulɗar da ike da malamai da masu addini da kuma ainihin yaransa a fadin kasa ko ina akwai su kuma suna faɗa alheri a dangane da shi. Yana da halaye masu wuyar haɗawa. Mutum ya zama yana da jajircewa kuma ina da haƙuri da yafiya.
Malam Abba Adam Ko'i kenan wanda ya jagoranci taro na musamman na gamayyar kungiyoyin malaman addinin Islama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan paper.
Asayiru dani dani 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 as
Birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar matan VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kore shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashinhausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
Talaka wa gadama zaɗe yana zuwa dama zaɓi shugabai himma bai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi Bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma a shirin da ya gabata an ji yadda kungiyoyin masu bukata ta musamman a tarayyar Najeriya suka dage da ayyukan fadakar da magoya baya domin shiga al'amuran babban zaben da ake shirin gudanarwa a kasar a ranar 25 ga watan Fabrairu nan ta yadda za su mori Roman Demokradiya to a yau za mu nufi jihar Zandayar a jamhuriyar Niger don jin halin da ake ciki game da batun ilimin kurame shekaru sama da 40 bayan kafa makarantun kurame na farko a kasar bayanai na nunin ana fama da karancin kayan karatu duk da tallafin da ake samu jefi-jefi daga kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda daraktan makarantar kuraman Zandayar ya shaidawa wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari
Mallam Ali amma da mushan kurame ake kira na to makaranta dai muharin dai gina ta dai shugaban duka kurame na Niger wanda ya rasu eh Hassan Bana ba lokacin nan shine yaje ga kunci tsohon shugaban kasa na soja to shine yace yana son a buda mishi makaranta shi ma saboda mutanen shi su samu su rika samun ilimi suna shiga jama'a to kunji muharin da aka gina guda uku akai dai a Yamai akai dai a Maradi akai dai a Nahuni da haka ne ake ta 1981 aka yi ta aka gina ta nan wurin kin to lokacin nan ba su da wurin zuwa a unwala ne aka kai su a unwala tsakanin su da Masiji ana ta fadace kuma sai aka dauke su aka maida su ansiyan kombatan da aka kai su ansiyan kombatan sai suka nemi wurin su suka ce ko a ba su wurin su sai aka dauke su aka kai su aminci amincin ma ita ma cikin wata lakwal ne mai zaman kanta ce ba ta gwamnati bace ba ana nan sai project wani projet ne mai kulawa da makarantu a kasar Niger shine lokacin nan shekarar shi zahiri ya kare aikin shi sai suka aiko nan wurin suka ce to yan suna da dan sauran kuɗi a diba wasu makarantu wanda ya kamata a taimaka ma. Sai aka ce musu akwai makarantar kurame da fata da hili nata na kanta, shikenan sai aka ce to a je a samu musu wuri. Dadda aka zo aka yi aka samu wannan hilin, aka yi wancan azuzuwan guda biyu na halin masu kallon kusurkin nan su ne aka fara ginawa.
To muna iya sanin kamar da dalibai nawa aka fara?
Mu dai lokacin da muka zo makaranta, tunda ba mu bane na wali, lokacin da muka zo dalibi 11 ne, namiji 10 mace guda 1 tak muka soma da su wanda dai muka tardo. To amma makaranta dai lokacin nan gaskiya ta dan samu dalibai jewa. To lokacin nan ba a kula da ita ba kwarai-kwarai, yanda har za a samu su shiga makarantu na sakandare da wani wane ne duka dai ba a samu ba suka yi wannan jin.
Kamar akwai wani waye kai ne da kuke yi yanda iyaye za su kawo ɗiyansu kurame ko kuma yaya ne kuke samun ɗaliba?
To gaskiya akwai lokacin da na riga zuwa cikin wasu ungoyi haka, muna hirar ma da haka wasu dattijawa na cikin ungoyi, mashi yawa dai abin da ya samu ma aka samu makarantar su kawai daga hanyar abin da kafofin watsa labaru ta nan wurin ne, wanda lalle-lalle sun taimaka mun wajen wannan. Tunda na shiga makarantun da za a yi shekara ta dawo, kafofin watsa labarin nan da kuka gani kowane sai ya kire ni mun je mun hira shi bisa wannan, da haka ne muka samu makarantar nan da abin da haka.
To kamar su waɗannan kurame, akwai wani kamar fannin ba da ilimi ko ba da karatun na musamman wanda ya bambanta da sauran ɗalibai nasu?
To bambancin ya kashi kashi biyu. Dole kana bada ilimin nan ne da hannu ne zaka bada shi. Kuma bambanci na biyu, dole sai kana yi da hannu kuma kana magana. Duk maganar da zaka kurtawa sai ka godeta da hannu. To abin da yasa ake dan son ka dan rika magana saboda mi? Saboda cikin almajiran ana iya a samu wanda ke dan shi, wanda ke da sauran shi. To shi sai ya gane da hannun kuma sai ya gane da jikin nashi. Su kuma wa'annan wanda dindindim ne, tunda akwai dindindim wanda komi kai ma basa ji, dole ne sai dai ka jawo hankalinsu. Kafin ka fara aikin ka tukun, sai ka jawo hankalinsu dukkansu, dukkan hankalinsu ya komo a wajen ka. Shin nan lokacin nan ne kake ware ba da ilimi.
Ina maganar kayan aiki, kamar gwamnati ce ke ɗaukar nauyinku a kayan aiki ko kuma ina ne kuke samun kayan aiki da tafiyar da wannan karatu na Kurani?
To zaman da ake lalle gwamnati tana bada hannunta, amma kuma sai zamana na wanda gwamnatin ke badawa bai isa ba, dole he ana tabbugawa ga masu hannu da shuni kan proje ne, kan ONG ne, kowa yana kawo bakin kokarin shi.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban makarantar kuraman jihar da Magaram, Malam Lawan, da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari, ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Da Suleiman Mumuni Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne wata tawagar kasar Japan ta iso nan kasar Ghana domin ta taimaka tsarkake kogunan da aikin galamsai ya rurbata. Jaridar ta ce wata tawagar kwararru masana muhalli daga kasar Japan sun iso nan kasar a ranar Litini domin so mu aiki da takwarorinsu 'yan Ghana yadda za su tsabtace kogunan da sun ka gurɓace ta ayyukan galamsai, wato haƙan ma'adani dinai ta barauniyar hanya da aka nuna cewar waɗannan ruwayen na ɗauke da ruba da sun ka haɗa da mercury wadda ke da hatsari ga kiwon lafiyar bina'adama. Kudurin tawagar shi ne tsarkake koguna ɗin da tsab da mashe su, wato tsarkaku ta amfani da micro nanobubble da unique bacteria da dai sauran fasahohin tsabtace abu. A rage yawan ministoci daga 86 zuwa 65, Afenyu Makinsiwa ya yi watsi da kiran an adawa. Jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun yi kira ga shugaba Akufo-Addo da ya rage yawan ministocinsa daga 86 zuwa 65 da suke magana da wani taron manema labarai a majalisar dokoki jiya. Shugaban marasa rinjaye Dr. Kesal Atunfosin ya ce shugaban ya haɗe wasu ministoci kamar ministan labarai da sadarwa, sufuri da hanyar wato jiragen ƙasa, sarauta da yawon buɗe ido, tsabta da local government domin rage adadin ministocin. Kasar Ghana ta toma tuntubar kasar China dangane da yiwuwan yafe mata basin da take binta. Kasar China da ita ke rike da mafi yawan basussuka da kasar Ghana ke da shi. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kasar Ghana ta yi tattaki zuwa matsayi na gaba wurin magance matsalar da bashi na gwamnati na kasa da kasa, yayin da ta toma tattaunawa da China game da bashin na Ghana. Bayan nasarar da aka samu akan shafi bashin Ghana na cikin gida, ministan kuɗi Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar shawarwari da China na da muhimmanci saboda China ita ce ke bin Ghana mafi yawan bashin da ake binta. Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar zai yi shagoranci wata tawaga zuwa China domin gabatar da kokumbara don a yafe mata bashinta. Asamuwa Jana da Sule Mutari da dai sauran 'yan wasan ƙwallon ƙafa sun sa hannu a littafin makoki na Achu. Jaridar da haratar ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wasu tsofaffin 'yan wasan Black Stars sun ziyarci gidan dangin marigayi Christian Achu, inda suka rataɓano a littafin makokin da aka buɗe na marigayi ɗan wasan. Asamuwa Jan, Suleiman Tari, Ajman Bedu, Aminu Damani duk sun isa gidan dangin na Achu da sanyin safiyar Talata 21 ga watan nan na Fabrairu shekara 2023. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Allah, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da ƙasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. Bayan shekara guda da fuskantar ƙalubaloli, Ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai ƙarfi. Kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da a kawo mana ɗauki a haɗa kai a goya mana baya. Dmytro Kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar Rasha. A hali da ake ciki kuma, a jiya Laraba, majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba Vladimir Putin na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin Rasha da Amurka domin ƙalubalantar ƙawancen ƙasashen yamma, wanda Amurka ke jagoranta wurin baiwa Ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar Rasha tsawon shekara guda. Putin ya sanar da dakatar da janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha, yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar Talata. Ministan tsaron Pakistan ya je ƙasar Afghanistan a jiya Laraba, inda ya gana da jami'an ƙasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin Taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu, a cewar jami'ai. Tafiyar ministan tsaron Kawaja Muhammad Asif zuwa Kabul da ganawansa da Mullah Abdul Ghani Baradar, ƙaramin firaminista da Taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki, na zuwa ne yayin da ake ƙara samun tankiya tsakanin Afghanistan da Pakistan a cikin 'yan watannin nan. A ranar Lahadi ne jami'an tsaron Taliban suka rufe kan iyakar Tokam tsakanin Pakistan da Afghanistan, kana a ranar Litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar Pakistan.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari da na haɗa na kuma gabatar da shirin, ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya ƙara haɗa mu. Ma assalamu.